نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيان هكذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقل نقايا تكيب لنكنو وانا يمتي من البركة نجمع ايو الشرند ترى قوتم المحرم هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجبو ايد اليهدو دا ثلاثين دا ترى وانا كما يكي دي دي دا الشرند قوتم قوما ميلادية ترمومي للشابقوي وانا مجلسي نماكو ماكو na tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surat al-baqara wanda wannan shine majalisin mu na 118 a tafsirin wannan sura kuma mun kwana akan aya ta 178 za mu tashi kan aya ta 178 kafin mu shiga karatun wannan aya da za mu fara fassarar ta yanzu akwai madakarwa kankanwa kamar yadda aka sani a gurin musulmi ta kaf a duniya bayan alqur'ani ba su da wata tsotsuwa ko wata madogara da ta kai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwa guda biyu tare suke tafiya alqur'ani da sunna ba a raba su annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa lan yatafarraqa hatta yarza alayhi al-hawd alqur'ani da sunna ba za su rabu ba har al-qiyama kuma babu yadda za a yi mutum ya fahimci addinin musulunci yadda yake ba tare da ya san sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya dora wa alhakin yin bayanin abin da alqur'ani ya zo da shi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ya ce mun saukar maka da Al-Qur'ani dan kai wa mutane bayanin abin da muka saukar musu ko sa yi tunani ashe kaga bayan Al-Qur'ani da Allah ya saukar akwai nauyin yin bayanin Al-Qur'ani din Allah ya dora wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ko bayanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Al-Qur'ani da sharhin da yayi masa da fassarar da yayi masa ita ce ake kira sunna yadda Allah subhanahu wataala ya tsare Al-Qur'ani haka ya tsare sunna wato alqur'ani Allah subhanahu wataala ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya saukar da alqur'ani ya ce kuma zai tsara kayansa to ya tsara alqur'ani ba kawai ya tsara haruffansa kadai ba sai da ba za ka iya kara harafi ko ka rage ba tare da an gane ba wanda yana daga cikin abin da Allah ya kiyaye na alqur'ani to baya ga wannan ya kiyaye ma'anonin alqur'anin ba domin babu wani amfani idan aka kiyaye harafi kadai amma ma'anar ta bace a ce kawai an kiyaye alhamdulillah ana iya karanta ta amma ba a fahimci ma'anar ba ma'anar ta bace duka kaga sakon da Allah subhanahu wataala ya so a cikin ya isar a cikin alqur'ani ba zai isa ba kenan saboda haka sai tare da kiyaye ma'anonin sa kuma ba za su yi ba sai da kiyaye sunna sunna annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya bayyana alqur'ani da kike to wannan sune hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda al'umma ta yi ittifaki akan zamantowar su tsotsuwa madogara a majingina ta shari'ar musulunci an sani cewa tun shekaru masu yawa da suka wuce an samu mujamma malik fahad li tiba'atil mushaf al-sharif wato an samu babbar cibiya wadda sarki fahad Allah ya kansa da rahama ya kafa ta a birnin madina domin buga alqur'ani wanda wannan aiki da yayi muna fatan ya zama ɗaya daga cikin ayyukan da za su cece shi ranar gobe kiyama alqur'ani zai zo yana mai cetar mutanen sa ranar gobe kiyama muna fatan wannan aiki da yayi ya zama ɗaya daga cikin abubuwan da za su cece shi Allah ya gafarta masa ya bi masa kurakuran sa to yau gashi wannan alqur'ani wannan mujamma da aka kafa wanda ya dauki ragamar wato buga alqur'ani da kula da shi da ainihin tattara tafsiransa da aka rubuta a lokuta daban-daban tun daga lokacin da aka fara rubutun tafsiri a cikin karni na uku bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa yanzu a tattara su a rika buga su bayan malamai sun tsaya sun yi nazari sun bi wato diddiginsu sun tattara kofi-kofi ɗin waɗannan abin har a buga su wanda a zuwa yanzu shi kansa al-mushafin babu inda bai shiga ba inda ba ta tsammani a duniya za ta je ka ga wannan bugu na Mujamma' Malik Fahd yana nan hatta ƙasashen da aka yi musu mulkin gurguzu kamar tsohuwar tarayyar Soviet lokacin da suke ƙarƙashin baƙin mulkin gurguzu wato jamhuriyoyin da suke na musulmi a ƙarƙashin wannan tarayyar Soviet ɗin ya kasance da zarar aka ga wani ma wanda yake karanta da alƙur'ani malamin da ake cewa malamin allo to hukuncinsa kisa ne to haka babu wani wanda aka bashi dama ma ya karanta da alƙur'ani to amma bayan rushewar wannan jamhuriya wato waɗansu da suka je ziyarar wasu jamhuriyoyi daga cikin waɗannan jamhuriyoyi irin su Kazakhstan sai aka rika tsintar kofi-kofi na wannan alkur'ani da aka buga a cibiyar sarki Fatima Madina ya shiga duk irin wannan rintsi da irin wannan baƙin mulki amma Allah subhanahu wata'ala ya kai shi can musulmin gurin suna karantawa a koye ba tare da an sani ba to Allah ya sa wa aikin albarka to bayan kafa wannan cibiyar akwai cibiyar da aka kafa ƴar ƙarama wacce take ƙarƙashinta tare da kuma haɗin gwiwar jami'ar Islamiyya ta Madina ana kiranta Markazu Khidmatu Sunnah Nabawiyya cibiya ce ta hidima ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tana ƙarƙashin wannan mujamma wato wannan babban cibiya ta buga alƙur'ani amma ba cin gashin kanta take ba tana ƙarƙashin cibiyar buga alƙur'ani da kuma jami'ar Islamiyya yawanci malaman da suke na jami'a su suke aiki a ƙarƙashinta sun yi aiki a wancan lokacin wajen wato fito da wasu littattafai na malaman hadisi na san a wancan lokacin an fito da irin littafin Ithaful Mahram na Ibn Hajar al-Asqalani wajen sifili 20 malamai daban-daban ne suka yi aiki a kansa wajen fito da shi aka buga shi wanda da ya daɗe yana can a ɓoye a cikin ɗakunan karatu ba ɗaliban ilimi da malamai ba sa iya kaiwa gare shi sai gashi ya fito ana raba mana shi kyauta saboda wannan aiki da ita wannan cibiyar ta yi na san a lokacin suka buga irin su al-ahadithul warida fi fadailil madina na daktar Salih Rifa'i aka buga littafin al-ittifaq alladhina du'ifu fi ba'd shuyukhin aka buga littafin ghuzwatul bahith fi zawaid al-harith da littafai da dama wanda a ƙarƙashin wannan cibiya aka buga su tun a wancan lokacin masana musamman ma waɗanda suke da alaƙa da ilimin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke hararo buƙatar a samu wata katafariyar cibiya da za ta samu tallafi mai tsoka daga gwamnati na dukiya wajen a ga an yi irin wannan aiki suke ta kiraye-kiraye a kan cewa a ya kamata yadda aka samar da na alƙur'ani a samar da na sunna ma saboda tare suke tafiya to wannan kiraye-kiraye an daɗe ana yin sa sama da shekara 20 ana wannan kiraye-kiraye duk da cewa ga wannan cibiya tana nan tana aikinta amma kuma ba kamar a ce ita ma ta zama mai cin gashin kanta ba wanda za ta zama tana da bajet ɗinta a shekara da za a ware a ɗebo malamai da ko'ina zo su yi nazari wajen fito da waɗannan ayyuka da malamai suka yi a 'yan kwanakin nan ko in ce a cikin wannan wata 27 ga wannan watan a lissafin ƙasar Saudiya mu 26 kenan aka ba da sanarwar cewa sarki Salman ya ba da umarnin cewa a kafa wannan cibiyar malamanmu da yawa da suka koyar da mu da waɗanda suka yi karatu tare da mu da waɗanda suka zo bayan mu yanzu suka zama malamai a jami'a kamar su zuba ruwa a ƙasa su sha saboda murna saboda an daɗe ana son a samar da wannan saboda duk wanda yake cikin harkar ilimin hadisi zai san irin matsananciyar buƙatar da ake da ita a cikin wannan fanni ne da ba za ka wadatu da littafi 1 2 10 20 ɗari ba yana buƙatar bibiyar littafai ba kaɗan ba a da can a farkon al'amari lokacin sa shuba lokacin karni da biyu lokacin Imam Malik ana kiran shi ilmul mafalis wato ilimin wanda baya aje komai saboda duk abin da zaka samu zai kare wajen sayar littafai wajen sayar takardu wajen yin guzuri domin yawo kasa kasa gari gari don neman malamai ka ji abin da suke da shi na sunna saboda haka babu abin da zaka iya tarawa shi yasa suke kiran shi ilmul mafalis kuma in ka gama ba za a zo a baka alƙalanci ba bare ka samu wani abu ko ummun azzalimi ne ta hanci to shi yasa sai zama na ba kowa ne yake yadda ya koma wannan bangaren yayi wahala ba sai ɗan kaɗan to da tafiya ta yi tafiya abubuwa suna ta ƙara tsawwala har aka kai wani lokaci da ilimin ma ya nemi ya dakata cak daga kansu Ibnu Hajar abin ya kawai ya ci baya kusan duniyar musulmi sai zamana sai ɗaiɗaiku kake ji a daidai lokacin ilimin sai ya hijira ya koma India malaman inda su suka ba shi gudunmawa kafin kuma a hankali ya dawo ƙasashen Laraba na yamma ya dawo wajen su Egypt su wajen su Ahmad Shakir har kuma Allah subhanahu wataala ya kawo Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wanda shi ya zama shi kadai gayya Allah subhanahu wataala ya hore mata wata katafariyar library a nan Dimashq da ake kira Maktabatu Zahiriya take dankare da littattafai ne da aka rubuta su da hannu ba a ma shigar da su matsaba ba bare har su yi daɗin karatu saboda haka kura ta lullube su ba kowa ne yake iya ma shiga inda suke ba bare karanta abin da suke bawan Allah nan ya bar duk abin da yake ya dukufa haka yake yi ne a cikin wannan littafin yana zaƙulo waɗannan takardu yana bibiyar su don ya fito da al'ummar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin da jami'o'i ba su yi shi ba wanda yanzu kowa ya san cewa manya-manyan jami'o'i na duniya kusan akan ayyukansa suke dabdala akan aikin wannan bawan Allah shekara sama da 60 ya ƙara a cikin wannan fanni wanda kun san yana da cikin abin da ya sa aka ba shi kyautar ja'izar abin nan Malik Faisal Award to saboda haka wannan yunkuri da aka samu na yanzu wato samun wannan cibiyar ita ce cibiyar al-Malik Salman ibn Abdul Aziz al-Saud al-Hadith an-Nabawi kusan an sa kira ne da aka dade ana yin su wata bukata ce da aka dade masana wannan suka san harkar hadisi suka dade suna neman ta abinda duk waɗanda suka san harkar ilimin hadisi suka san za a yi a karkashin wannan cibiya shine hidimta wa littattafai namu na malamanmu da suka rubuta sama da shekara 1000 a cikin wannan fanni har zuwa yanzu ba a gama zaƙulo su aka fito da su a ciki suka dawo duniyar matba'a irin ta zamani ba da yawa daga cikinsu suna nan a rubuce ne da hannu wanda yanzu mutane in ka ɗauko ma ba iya gane rubutun za su sai masana sosai su tafi karanta rubutun akwai buƙatar a fito da su wanda kuma aka riga aka fito a baya wasu suna cike da kurakurai na bugu kurakurai na ɗaba'a wanda aka samu na inji wanda masu karantawa suna tuntuɓe da shi kun sani ko a cikin littafin da muke karanta a irin majalisunmu za ku ji muna cewa a gyara nan ba haka yake a gyara nan to irin wannan suna nan suna buƙatar a nemo kofi na asali wanda suka bazu duniya kun san lokacin da turawa suka yi mulkin mallaka a ƙasashen musulmi duk irin waɗannan littafin sun kwashe su wasu sun kai su ƙasashen sun dankare su da yawa da gaske littattafan yanzu da za ka fito da su wasu sai ka je zamani sannan ka samu wani tsohon littafi wanda an rubuta shi tun zamanin Imam Malik ko bayansa suna nan sun ɓoye shi to yanzu ake zuwa wanda in ka je kuma sai ka biya kuɗi ba tsada dan daman dalilin da yasa suka yi haka kenan yanzu da kaman Sheikh Usman Dan Kodiyo da almajiransa kusan ai yawanci can suka kai su Ingila sai daga can ake zuwa a kwaso wasu ka je su ba ka kai photostat ka dawo ba su ba ka original ɗin ba ma sai dai kai photostat ka dawo to da ka rasa gara ka karɓa a hakan ka dawo to in ka je daman na farko dai buƙatar su kaga sun sa dole ka yi visa ka tafi ƙasar su in ana biyan kuɗin visa dole ka biya sannan in ka je dole ka kama hotel ka biya kuɗin hotel dole ka shiga mota ka biya direban taxi dole ka ci abinci a restaurant sannan in ka je inda za ka ɗauki abin da kake so ka ɗauka dole ka biya duk shafi akwai makudan kuɗin da ake biya duk shafi da kafin su ba ka kai kusa to sai ya kasance ƙananan masu bincike waɗanda suke so su yi bincike ba su da wannan damar da za su iya zuwa su tattaro waɗannan abubuwa ba ma a ƙasashen turawa ba ko a wanda suke ƙasashen musulmi akwai da yawa a ƙasashen taki a ƙasar taki musamman wata maktaba da ake kira aya sufiya wata maktaba wani ɗakin ajiye littafai suna nan a dangare a taki akwai wasu a egypt to in kana so ka yi aiki ka har haɗo kan waɗannan wato takardun dole ne sai kana da kuɗin da aka yawo ƙasashen nan ina tunawa a cikin aikin da ne akwai littafin al-talqisul habir talqisul habir littafi ne asalin sunansa na gaskiya shine at-tamyiz duda an jima ba a gano sunansa na gaskiya ba yawanci ana ta sabaniya ya sunansa ni ne farkon wanda na buga shi aka buga shi da sunansa na gaskiya amma an sha wahala kafin a gano asalin inda yake sunan nashi ina tunawa kafin a fara aiki sai da aka nemo kofi ɗinsa daga Jamus aka samu wani kofi a Egypt aka samu wani kofi a Lebanon aka samu wani kofi a Tunisia aka samu wani kofi a Yemen sannan aka samu wasu kofi a Saudiya duk waɗannan mutumin da ya yi aikin tattara mun kun san ina ɗalibi dai ba zan iya wannan yawo na nake da kuɗin tikiti da zan yawo in je in su abin nan saboda ka wani retired soja ne wani tsohon soja ne wanda yake da matba'a ana kiransa Abu Abdul Salam shi ya sa ya fita ya yi ta nemowa da kuɗinsa da wahalarsa ya tattaro to amma shi tunda ba zai iya aikin ba dole ya nemi wanda zai masa saboda haka na zauna ne wannan aiki to in akwai wata cibiya da za ta samu tallafi daga gwamnati wannan aikin zai zo cikin sauƙi don a samu mutane su tafi su yawo su tattaro irin waɗannan ayyukan a zo a fito da su ga al'umma abu ne mai sauƙi to saboda haka muna da littattafai kutubus sitta na duk suna buƙatar hidima har yanzu kutubus sitta al-bukhari muslim tirmidhi nasa'i ibn majah abu dawud har yanzu suna buƙatar hidima har yanzu shekara tara muna karanta sayyid bukhari da ɗalibai ɗan uwana muna bitarsa shekara tara zan ce tun 2009 shekara tara kenan ko takwas ko tun 2009 yanzu mun kusa gama sayyid bukhari ɗin bai fi hadisi 1000 rage ba to amma akwai ruwaya da ya kamata a ce muna da ita ce ruwayar abu zarrin harami ruwaya abu zarrin al-harawi ita ce ruwayar da ibnu hajar ya yi wa sharhi a kanta ya yi sharhin sa fathul bari wanda da yake karanta fathul bari zai rika ganin wasu lafizza waɗanda babu su a cikin matanin da ke gabansa saboda matanin da ke gabansa ba ruwayar abu zarrin al-harawi ba ce akwai buƙatar kana da ruwayar abu zarrin al-harawi inda ka danka to tunda aka fara muka fara karatun na san da ita kuma na san an buga ta ba ta zo hannuna ba sai a watan nan Allah ya kawo wani babban malami ya ziyarce ni dan na san akwai wani babban malami a nan Madina ana kiran shi Sheikh Abdul Qadir Shaibatu Alhamd tun zuwan mu ma Madina shi ya yi ritaya tuntuni koyarwa yake kawai a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam to yana da himma wajen harkar hadisi to shi ma ya yi ta laliban wannan ruwayar ya same ta bai same ta ba wata rana yana zaune a gurin darasinsa irin haka irin wannan darasi da muke yi bayan magariba sai yake magana a cikin ɗalibansa irin maganar nan da muke yi ashe a cikin masu zuwa sun saurara a cikin bakin da suka zo daga wasu ƙasashen duniya akwai wani yana da irin ta a gidansa da rubutun hannu ana gamawa ya je ya same shi ke ai wannan abu da kake nema ni ina da shi a gida nan da nan ya sa aka je aka samu wata ita to shi ne aka buga to har na baro can ni ban samu kofi ba sai kwanan nan Allah ya kawo wani baƙon malami ya ziyarce ni ashe jikan wannan malamin ne ina masa hira yace ai kai tsakana ne zan kawo maka sai kuma gashi ya kawo to irin waɗannan abubuwa in aka ce yau akwai wata cibiya da za ta ɗauki irin wannan rangaba ba ƙaramin amfani za ta yi a cikin ba akwai fannoni da yawa akwai littafan rijali wanda suna bukatar a yi aiki a kansu sai ɗaiɗaikun mutane ne suke yi kaga wani ya shekara 10 wani ya shekara 20 yana aiki a littafi ɗaya saboda shi kaɗai ne kuma ba ya da ƙarfin da zai yi aikin nan ya gama shi da wuri littafin asami na ibnu abdulbar sifili 25 an fito da shi amma akwai kurakurai da yawa sai kwanan nan bashar awad ya sake fito da shi kuma duk da haka na zama masu masana suna cewa har yanzu akwai wasu kurakurai samun cibiya irin wannan da za a nemo malamai daga ko'ina da za su zauna su za su iya yin wannan aiki a shekara al'umma farin ciki za ta yi to wannan shi ne a takaice مجمع ملك سلمان بن عبد العزيز للحديث النبوي عبد أيكي بقاتا أيكي نعم تو أما كاسم دوني المليون إكي تافو إكي قوريه جاهل شيء ممون النس جاهل شيء لكم سوء القلب ولا لو أنا سوري ركنين بطا ركنين بطا هو جاهل شيء هو ممون المنفع إما سوري نزمنا جاهل ليه كوينا لتكاوني أتيه بزام يكون قريبا ko kuma ya kasance yana da ilimi amma akwai mugun nufi a zuciyarsa to ilimin ku zai amfani shi to waɗannan abubuwa guda biyu su suke halaka ɗan adam aljahl wa su'ul qasd to duk akwai su tattare da mu lokacin da aka ce an yi shelar kafa wannan jahilai sai aka gaya musu cewa ai saudiya ce za ta yi kwaskwari ba a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam za ta rage wasu ka ji kamar wani kaya aka da aka zuba za a rage a yahudawa ne suka ce ya rage wani ma ya ce karam ka san da yake kowa tsoron amerika ne kowa tsoron su yake to da wani abu ya faru sai a ce amerika ce ita ce ta ce to wani kuma ya san ba wata alaƙa ba wata amurka ba wani komai wani abu ne da ya shafa ilimi to amma saboda su urka mummunan manufa to sai dankara abin a can saboda mai saboda in akwai wani amfani ba al'umma musulmi ka yi wa abin bore a rai saboda mai saboda an san da ka ce abu yahudu ciki nan ka ɓata shi kamar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da Quraysh wa Qur'ani sai suka ce wani bai hude ne ke koya ba wani bai hude ne bai hudan nan ba ko larabci bai iya amma annabi yana karanta wani alqur'ani da sun kasa kwaikwaya irin su larabawan da suka bari sun kasa kwaikwaya amma saboda sharri da aka ce wani bai hude ne ke koya ba to bai hude ne ke koya ba dan da kuka kasa kwaikwaya larabci bai hude lace risalar da zai yi ne ilahi a ajiyu wa hada ne kan arabiyya yanzu taraf na zama hadisi ma hada zai ce a rage a cikin kara ya san ba da wani hadisi a duniya in akwai abin da taraf zai ce a yi wa ai bai wuce qur'ani ya wuce qur'ani qur'ani da yake nan ana karanta shi a duniya ai shi ya kamata ya tsara a duniya to amma saboda jahilci wasu za a ga musu haka wasu kuma sun sani ba ba wannan ba da ina tunawa shi kanka mujamma malik fahad lokacin da aka kafa shi sai da aka fito aka ce saudiya za ta jirkita alqur'ani za ta ciccire ayoyi za ta yi wa aka yi ta a nan garin a nan garin kuma inda aka kuna alqur'ani malfa
annan akwai da suka kona shi akwai wanda su yake ai sun rage suratul wa'id malkiyatul muhaya aka ce ba ta wallahi an kona shi amma yanzu in ka kai man wannan da suka kona ko kuwa suke wajen ki wajen da gidan ba wanda ba su gidan ka saboda haka yana da kyau abubuwa din sun taso mutum ya yi kokari ya ji me ake nufi yaya mutum yake sama da shekara 20 wannan abu ana neman sa ba ya da alaka tare ma bai canza shi gaban kasa ba so yanzu tabbatar sa kuma abin nan ba wai mutum ɗaya ne zai ba ɗin siyasa ne za su yi ba farantuna ne za su yi aikin nan ba bare ka ce suna riƙe da wasu masu mulki ko suna riƙe da wasu turawa aiki ne da malamai za su malaman nan ba ma na ƙasar Saudiya kadai ba malamai ne za su yi su kamar yadda ka san Mujamma Malik Fahad duk da ba a tabbata malamai ne daga Egypt wasu daga Morocco wasu daga ina ne daga ko ina a duniya in ka je Mujamma Malik Fahad suna da ma'aikata sun fi dubu sun fito daga ko'ina to haka shi ma na sunnan malamai ne za su fito daga ko'ina to duk sai a yi ittifaqi a yi ijma'i a kan fata in da bin lillahi to ina ga na ɗan lokaci da yawa wajen wannan bayani mun yi bayani ne saboda cece ku ce da yan tsaye gunguma da wasu ke ta kokarin yaɗawa da samu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم
الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسك إيماني كتب عليكم القصاص في القتلى أن وجبت مكوين قصاصي جمد ودن أككشي الحر بالحر اكشدا saboda kashina wal abdu bil abdi ko bawa saboda kishan bawa wal unta bil unta ko mace saboda kitan mace faman ufiya lahu min akhihi shay'un wanda akai masa afwa dangane da jinin dakuwansa na wani abu fattiba'u bil ma'ruf to sai abishi ta hanyar da ta dace wajen karbu biya wa adawul ilayhi bi ihsan shi kuma ya biya wannan abin da aka yi shi na diya cikin hanyar da ta dace hanya mai kyau zalika tafifu min rabbikum wa rahma wannan saukakawa ce daga ubangijin ku da rahama fa man i'tada ba'da zalika kuma duk wanda ya wuce iyaka ya ta'addanci bayan haka fa lahu adhabun alim to yana da azaba mai radadi a wannan aya na daga cikin farkon abinda ya sauka na hukunce-hukunce a Madina bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa daga wannan aya har zuwa ayoyin da za su zo nan gaba za mu ga sun kunce hukunce hukunce ne waɗanda suka riƙa bibiyar juna hukunce hukuncen da suka kunshi abin da zai gyara ɗan adam ko ɗaiɗaikun ɗan adam zai gyara zamantakewa ta al'umma an fara da batun kisasi wato ɗaukan fanta ga wanda ya yi kisa saboda mafi girman abin da za a kawo al'umma tarnaki da shi shine salwantar rai salwantar da rayuwa shine mafi girman abin da za a samu matsala a cikin zamantakewar al'umma a kansa shi yasa sai aka fara da mutunta saboda larabawa sun kasance a tarihin sun shahara wajen tozarta wannan al'amari wato abin da ya shafi kula da rayuwar ɗan adam
duk wanda ya san tarihin Larabawa ya bibiyi ta rayuwarsu zai karnaka kusan saboda kashe-kashensu da zubar da jini har abin ma ya kai kamar su kare ma a ban fata gaba daya ba dan Allah subhanahu wataala ya kawo musu dauki ba da ni'imar musulunci da sun kare da kansu sashinsu yana kai wa sashi hari saboda kawai ya kwashi wata ganima ta dabbobi ko ya kwashi wata ganima ta bayi ko ta mata wanda za a kai wa hari shi kuma yayin da an kawo masa hari shi ma ya fito domin kare kansa to anan aka kwafsa tsakanin masu kai hari da wanda aka kai wa hari a yi asarar rayuka masu yawa to in aka samu kuma asarar rayuka a dalilin wannan to kuma kowace ƙabila sai ta koma tana da tsafin me aka kashe mata tana tunanin kuma fansar da za ta ɗauka na mutanen da aka kashe mata saboda haka kowa sai ya tashi tunanin bari ya je ya ɗauka fansa a kan wanda ya masa kusa ya kashe ɗan'uwansa idan ya rasa kashe in ya rasa samun wanda ya iya kashe wanda ya kashe masa ɗan'uwa to sai ya ce bari ya kashe wani kufi wani wanda yake daidai da wannan da aka yi masa kisa in yana ganin wanda suka yi masa kisan mutum ɗaya ba zai yi daidai da nashi ba shi a tunaninsa sai ya ga cewa tubara ya kashe adadi ta haka zai ji cewa ya ɗaukar wa nasa farsa wannan suna kira shi a takayuru biddani wato kamar auna jinin aki a ce jinin wane ba zai zama daidai da awon jinin wane ba saboda haka in ya kashe shi to dan an kashe shi ba a biya jinin wane ba kimar ba ta tabbata ba saboda haka idan mutum ana jin cewa babban mutum ne sai wani ya kashe shi to ana ganin cewa shi wannan da ya kashe shi din tunda bai kai shi matsayi ba kashe shi shi kadai ba za ta biya jinin wannan babban mutum ba don haka sai a buƙaci sai an kashe adadi mai yawa sannan ake ganin an kosar da wannan jini na wannan babban mutum wannan suna kira shi a tsakarin bidani wani lokaci a ce sai an kashe biyu a daya wani lokaci a ce sai an kashe goma wani lokaci ba a ce sai an kashe ɗari to haka abin zai yi ta hauhawa ya yi ta hauhawa ƙarshe ta koma yakin faɗan tare gani to idan abin ya yi tsanani sai kuma ya fara tsantsama daga ƙabila zuwa wata ƙabila idan aka fara faɗa daga wannan ƙabila da wannan ƙabila idan wannan ƙabila ta ga cewa ana neman a fi ƙarfinta to za ta kuma shiga neman taimakon wata ƙabila wadda suke da dangantaka ko dai ta jini ko dangantaka ta ƙawance ko dangantaka ta biyayya ko dangantaka ta zamantakewa wata dangantaka ko wata yarjejeniya da ta ƙulla to yanzu saboda haka suna neman wannan ƙabila ta shigo faɗa wanda ba ita aka yi wa kisan ba to amma saboda ana ya faɗa da wata ƙabila da suke ƙulla ƙawance tare yanzu za su taya ta faɗa to kaga abin ya tashi daga ƙabila guda biyu ya ƙaru zuwa wasu ƙabilu in waɗannan suka nemo taimakon waɗannan waɗancan ma sai su ga to ai su ma suna da ƙawaye cikin sauran ƙabilu su ma ba za su nemo taimakon su to kaga ya tashi daga ƙabila ɗaya ya koma daga ƙabilu biyu masu faɗa ya koma ƙabilu huɗu ko fiye da haka to in tafiya ta yi tafiya aka yi ta faɗa aka yi ta kwafsa faɗa aka samu cewa har an kai wani mataki al'amarin yaƙi an tafi cin nasara sai za a fara gajiya to wasu suka fara janyewa daga cikin wannan ƙabilu waɗanda su daman gayyato su a kai su shiga yaƙi suka fara gajiya suna janyewa to daga nan kuma sai a fara sai ƙabilar ta fara tunanin ba za ta nemo taimako daga wasu ba can da ba ma Larabawa ba nemo taimakon Farisawa ko Rumawa to daga nan su kuma sai suka samu shigowa cikin ƙabilun Larabawa suka shiga suka taimaka musu wajen su yaƙi junansu wani al'amarin ya kai kusan ba da musulunci ya zo ba to da Larabawa sun tsara da kansu wanda Allah subhanahu wataala yake gaya mana wadkuru ni'matallahi alaikum in kuntum a'daa fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin min an-nar fa anqadhakum minha to duba wannan ta'biri na Allah subhanahu wataala shi ku tuna ni'mar da Allah ya yi yayin da kuka kasance makiyayin juna sai Allah ya gaide ka ya hada zukatan ba haɗa da kanku ba ba zangarci sai haɗa zukatan fa asbahtum bi ni'mati li ikhwana kuka waye gari da ni'imar musulunci kuka zama ɗan uwa wanda da kowa ya san yadda kuke ba da miciji a tsakanin ku wa kuntum ala shafa hufratin min ad-dar kuna kan gaba fadawa cikin wuta kuna gab da fadawa cikin wuta fa anqadhakum Allahu Allah sai ya kubutar da ku daga wannan ya tsayar da ku daga wannan wuta wato kamar yakin da suke suna gab da karar da kansu gaba daya da halaka kansu gaba daya gab da karewa suke Allah ya sa musu zuci kamar mutumin da yake dab da fadawa cikin wuta Allah ya sa wanda ya tsaci mai shi ya dawo shi saboda wanda ya san tarihin Larabawa da irin zamantakewar da suke da faɗace-faɗace da yadda jini ya zama ba komai ba zai san ni'imar da take cikin wannan aya take tasi da ta sauka da Allah ya shirya ta musu da tasi mun ce a Madina aka saukar da ayar nan da take magana ta tasi saboda surar Baqara Madaniya ce a Madina take aka saukar me yasa aka saukar da ita a Makka tun da dai abin nan annabi ya tashi ya samu akwai wannan a cikin al'umma me yasa ba a saukar da ita sai da aka dawo Madina ba domin halin da musulmi suke cikin a Makka hali ne na zaman kanka babu zama wani tabbataccen zama zaman lafiya ba su da shi ba su da abin da ake cewa su dami liki domin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake Makka ba shi da wata doka a hannunsa da zai iya zartar da doka a kan ɗaiɗaikun mutane ko jama'a ba shi da daula a hannunsa ba zai iya zartar da wani hukunci saboda babu asbabin daular gaba ɗaya domin me domin shi da sahabban da duk ya kasu ake ta kudu suna neman yadda za su tsira da rayukansu ne ana gallaza musu addinin ba a koyi suke yi shi to kaga a cikin irin wannan yanayi ta ina ne za a ce an saukar da wani hukunci in wani ya yi kisa a kawo shi a masa wuta ka san ba zai yi ba ana yin kisati ne a ƙarƙashin daula a ƙarƙashin gwamnati in ta haka annabi sallallahu alaihi wasallam da gwamnati a Makka domin ka su kansu mabiyan nasa ka danne sannan kuma wani abin da kowa zai fahimta cewa mutumin da yake cikin wani hali na ana rarakar ka shi kanka ana binsa a cutar da shi a dake shi ko a azabtar da shi ko a ma kashe shi yana da wahala ya kai wa ɗan uwansa da suke tare ta addace wa ta amma ta addace a lokacin da ake zamantakewa irin na musulmi a Makka akwai tunanin cewa wani musulmi zai je kashe ɗan uwansa musulmi a wannan yanki ba zai yi ba irin wannan zai wahala saboda kowa a lokacin cikin haɗari ne idan musulmi suna cikin haɗari to babu tunanin cewa wani daga cikinsu zai kashe wani don haka babu wannan tunanin saboda haka a lokacin ba duniya ce a gabansu ba babban abin da yake babban abin ba gaba abin adawa da yake gabansu su ne kafirai waɗanda suka sako su a gaba don haka duniya ba ta gabansu bare har a ce suna rigima a kan duniya har wani ya kashe wani don haka ta'addanci a wannan yanayin yana da wahala shi yasa ba za ka ji azaban Makka ba an ce wani sahabi ya kawo karamin sahabi ya kashe masa ɗan uwa ko an yi wata rigima an yi kashe-kashe babu wani saboda a wannan lokacin yanayin zai wahala a samu haka sannan kasancewar duk wani haddi ba a tsayar da shi duk wani haddi na aikata wani abu da aka haramta ko wani laifi da aka haramta aka ce ga haddi ba zai yi a tsayar da shi ba sai bayan an yi wa mutane bayani sun fahimci abubuwan nan ga hukuncinsu ga kuma hukumar da aka ce za a yi wa wanda ya yi idan muharrama lokacin da ana Makka ba a gama saukar da hukuncin hukuncin abu ka za a rarrabe abu ka za a rarrabe abu ka za duk ba a gama su tabbatar da waɗannan abubuwa sai bayan an yi hijira bayan hijira ne aka zo da waɗannan abubuwa waɗannan hukuncin hukuncin waɗannan bayanai to a lokacin kuma aka samu sanar da mutane hukuncin hukuncin don haka kaga ba a kawo hukuncin wanda ya sha giya ba ko wanda ya zina ko wanda ya kazafi sai bayan da aka zo Madina lokacin da aka yi bayanin cewa waɗannan abubuwa haram ne, waɗannan abu kaza haram ne, abu kaza haram ne, to tunda aka haramta menene hukuncin wanda ya yi kuma ga hukuncinsa, to kaga a lokacin an samu ilimi. Duk wani wanda ya shigo musulunci za a karantar da shi cewa to abu kaza an haramta shi, abu kaza an haramta shi, in kai kaza kuma ga haddin da za a yi maka. To daga lokacin ne kaga idan mutum ya yi sai a tsayar masa da haddi. Wannan shi ne a ƙa'ida ta hukunci. Ba a hukunta mutumin da ba a yi masa bayanin laifin ba kafin ya aikata, sai ya san abu kaza laifi ne, in ya san cewa doka ne kada a yi sai kuma ya yi, to a lokacin sai ya yi masa hukuncin da ya kamata. Don haka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu rayuwar Larabawa, rayuwa ce da babu wani abu na wata shari'a da ta gabata, dukkan ash-shara'i as-sabiqa shari'a annabawan da suka gabata babu ita, rayuwa ce ta dabbobi kamar ta dabbobi a jawa, saboda haka ba su san wani abu karkashin shari'a. A cikin Yahudawa, a cikin Nasara, akwai wani abu shari'a, kuma suna da ilimi, suna da littattafan annabawa, gurbushin littattafan annabawa da suka gabata, amma Larabawa ummiyai ne, ko karatu ba su iya, ko karanta ba su iya, ba zai san wani abu shari'a. Saboda haka rayuwa ake kawai wanda ya fi ƙarfi ya bi wanda ya fi ƙarfi ya zai gurbushin shi. To shi yasa shari'a sai ta zo da bayani daki-daki, ba ta zo da shi gaba ɗaya ba. Saboda babu hikima a cikin irin wannan al'umma da take rayuwa ba ta san komai ba, gaba ɗaya a tunkulo shari'a duka. Lokaci ɗaya Annabi ya tara sahabbai ya ce to a yau mun waye gari, na haramta muku kaza, na haramta muku kaza, na haramta muku kawai a kaza na musu shi, wanda su ba su tashi cikin wannan abubuwan. Saboda haka sai shari'a ta ta zuwa daki-daki. In an yi wannan sai kuma wani lokaci mutane sun fara saba da wannan, sai kuma a kawo musu ta shari'a, a haka haka shari'ar ta cika. To bayan ta cika, to dukkan musulmi a ko'ina ciki, da zarar mutum ya ce musulmi ne shi, to wajibi ne ya bi wannan doka, ba zai ce to shi ma a bashi dama ya tafi abin daki-daki ba. Mutum ya wasu ga musulunci ce to ni ma na ji an ce a shari'a ku sai da aka ɗan kwana biyu aka hana kaza, shi ma da Allah ɗan ban da kwana biyu ce mata to ai ba haka shari'a take ba. Za ka ne sai a bi shi a yi ta lallashin sa har ya kai, amma ba haka dokar take ba. To inda a ce al'umma za ta samu kanta a cikin irin halin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kanta a Makka kafin ya yi hijira, ta samu kanta a cikin wani yanayin da ba za ta iya ɗabbaka waɗannan dokokin ba, to kaga hukuncin ta zai koma kamar na baya. A ce ta samu kanta cikin wani yanayi da komai ya fita daga hannunta, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana maka komai ya fita daga hannunsa, babu komai a hannunta da zai iya tsarbakar da hudud, wanda ya jina idan mai aure ne a gefe shi, idan mara aure ne a yi masa bulala, wanda ya shafi a yi masa bulala, wanda ya kazafi a yi masa bulala, wanda ya sata a yanke masa hannu, wanda ya kaza a yi masa kaza. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai da wannan ikon hukuncin da yake maka. To idan da al'umma za ta samu kanta cikin wani yanayi irin wannan, to dole ne za su ta kai gefe da wannan. Ba zai yiwu ba a ce mutane a ɗaiɗaikunsu ko kuma a cikin ƙungiya kawai su rinka zartarwa da kansu abu, don in aka ce za a yi haka to fanga ce za ta faru. Za a zo an kawo rikici ne a zamantakewar da su a karan kansu musulmi ba su daɗi ba, ballanta da haka zai samar da abin da suke so samar na zamantakewa. Shi yasa hudud ana tsayar da su ne ƙarƙashin daula, ƙarƙashin daula ba ƙarƙashin ɗaiɗaikun mutane. Ba za mu ce kawai yanzu da muna da yawa shi kenan mai zauna kowa ya zo a yi rijista, duk wanda yake so a yi masa hajji ya zo ya sa sunansa a rijista, in wani abu ya faru mu je mu kawo shi wani hajji. Ba a yin haka, ana buƙatar a samu daula, a samu hukunci, a samu shugabanci. Wannan daula ɗin ita kuma ita ke da damar ta zartar da wannan. Idan ya zama na babu daula, to al'amarin sai ya koma ga Allah. Idan mutum ya yi ranar lahira Ubangiji subhanahu wataala ya ga dama ya yi masa hukuma, in ya ga dama ya fi masa, yana ƙarƙashin mashiya. Wani yaro ya zo ya ce shi ga abin da ya yi ya yi laifi da Allah zai masa da haji, ni zan sai maka da haji. Shi to kai tunda Allah ya rufa maka shi, ka je kai ta istighfari, ni yaushe zan tsaye ya zan tsaye shi ne, amma ka an bari kowa ya sani ni da shi masa bulala. Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuha alladhina amanu ya ku wadanda suka yi imani. Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye su da sunan mu'minai da wannan sifa ta imani domin ya nuna musu muhimmancin abinda zai ba su umarni a kan shi ne imani. Domin kira da Allah zai ya ayyuha ya kirawo mu'minai kafin ya ba su umarnin dalili ne da yake nuna cewa akwai muhimmanci cikin abinda zai gaya musu. Wannan shi ne fa'ida lida don a yi tambayi don a jawo hankali kuma yana nuna cewa abinda za a gaya maka abu ne mai muhimmanci. Kuma kiransu da wannan suna ko da wannan sifa ta imani yana nuna cewa yarda da wannan kitabi da zartar da shi da miƙa wuya gare shi sifa ce daga cikin sifofin imani. Wanda duk ya zama mai imani yake ya kamata ya miƙa wuya ga wannan mutunci. Rashin miƙa wuya ga wannan mutunci alama ce ta tauyar imani. Ubangiji subhanahu wataala ce kutiba alaikum assalam, kutiba an wadafta muku an farlanta muku. Kalmar kutiba tana nufin farlantawa, kamar yadda Allah ce kutiba alaikum assiyam an farlanta muku azumi, kutiba alaikum alqital wa huwa qurbun lakum an wajabta muku yaki yayin da baku so. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs, kalmar kataba tana nufin wajabci. Kuma da aka ce kutiba alaikum yana nuna wannan haƙƙi ne wanda yake ya rubuta al'umma dole ne ta rika wannan haƙƙi, haƙƙin tsayar da kitabi ko ɗaukar fanna. Kuma alaikum ɗin nan yana nufin dukkanin al'umma fil jumla, ga wanda duk haƙƙin kitabi ya shafa, ba wai ana nufin kowane mutum shi kaɗai ake magana da shi ba, anan ana magana ne da al'umma gaba ɗayansa. Saboda shi waliyu tanti kamar yadda zamu zo mu yi magana a kai, yana da damar ya yi afuwa shi ɗan uwan ko ɗan uwan wanda aka yi wa kita, ɗan uwan wanda aka kashe, ɗan uwan wanda aka kashe, suna da dama su ce kisa su suke su, wato suna da dama su ce a ɗauka musu fansa ta hanyar kisa, suna da dama su ce sun yafe a ba su biya. Shi ya sa a gaba Allah ce kamar na ofiyar rumina ne shaiwu. To don haka abin da ya kamata mu kula da shi a nan maganar duk da cewa ana yin ta ne ga mu'minai gaba ɗaya waɗanda su ne suka haɗu suka zama al'umma da take cike da rahama take cike da adalci. To amma abin da ake nufi a nan shi ne wanda hukunci na shari'a yake hannunsa, domin shi ne yake zartar da hukunci. Domin ba bai halatta ba a shari'arci a musulunci don an kashe maka nasa kawai ka je ka samu wanda ya kusan ka zartar masa kai ma da mutuncin kisa. Ba wannan shari'a ba ta yadda da shi ba, cewa da mutum an yi masa shi ke ne ce to shi ma ya ɗauki makami ya ce bara ya kai shi ma ya kashe wanda ya kashe masa nashi. A ka'idar shari'a sai dai a kai wa shari'a ta shari'a da ta kama wanda ya kisa, a zo a bi hanyoyin da ake tabbatar da cewa shi ne kisa. Dan ba tuhumar ce za ta sa kawai a zama shi ne shine kisan ba, sai an samu shaidu ko an samu ikirari shi ya ce eh ni nayi kisan, ko kuma a samu shaidu waɗanda suke tabbatar da cewa shi ya kisan. To a wannan lokacin ne shari'a za ta yanke masa hukunci kuma ta ba da damar zartar da hukunci. Amma ba wai ana nufin kowa da an yi masa kisa ba to shi ya je ya yi ramuwar da kansa. Za ka da ce kutiba alaikumul qisasu bil qatl, kar ku fahimci cewa ni an wajabta maka, kai an wajabta maka, don haka kowa abin ya faru gare shi zai ɗaukansa da kansa. Ana nufin a nan alhakimu shari, duk ana nan magana ce ga al'umma duka. To amma wanda shi ne ke ɗaukar gabarar zartarwa shi ne shugaba. Alƙisas yana nufin daidaito, yana nufin daidaito kamar yadda aka kashe shi wani a kashe shi. Suma da suna cewa hatta sifar da ya yi amfani wato hanyar da ya yi amfani da ita wajen kisan yana daga cikin kamalar kisasi shi ma a yi masa amfani da wannan hanyar. In ya yi amfani da takobi ne a yi amfani da takobi, in ya yi amfani da mashi a yi amfani da mashi, in ya yi amfani da wani dutse ne mai nauyi ya rotsa kan wancan shi ma a yi amfani da dutse a rotsa kansa. Wannan shi ne abinda da yawa da cikin malamin suka tafi aka cewa akwai musawati hatta a sifa matukar dai sifar da ya yi amfani da ita wajen kisan ba haramun ba ce idan ya yi amfani da wata hanyar da musulunci ta haramta a yi amfani da ita wajen kisa to ba a cewa bari a yi kisasi shi ma ta wannan hanyar kamar misali ya ɗaure shi ya yi ta kwakwaɗa masa giya har ya mutu to ba za a ce shi ma a kama shi a kamo giya ta ba shi ba shi hanyar da ya bi haramun ce ko ya yi ta luwaɗi da shi Allah sauƙi har ya fushi shi ko ya ƙona shi da wuta musulunci ya hana kisa ta hanyar ƙonawa da wuta saboda haka ba za a bi wannan hanyar ba ko da shi ya yi amfani da ita wajen fushi wanda ya fushi wannan shi ne abin da yawa daga cikin malamai suka tafi a kansa Maliku da Shafi'i da Ahmad a ɗaya daga cikin ruwayoyinsa kuma shi ne zaɓin Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah sabanin abin da Abu Hanifa ya tafi a kan cewa ba a haka hujja a kan wannan shi ne hadisin da Imam Bukhari ya rubuto daga Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu cewa wani bai Yahudi ya rotsa kan wata yarinya tsakanin duwar wasu biyu to bai Yahudi na a Madina wata yarinya ya kama ta ya ɗora kanta a kan dutse ya ɗauko wani mai nauyi ya kwamfata kanta aka zo aka same ta tana ba ta mutu ba waye ya miki wannan ana kai mata sunaye fulan wannan ne wannan ne wannan tana fadar wasu mai abu da aka sani irin wannan da maza san ɗan iskan gurin da wannan ne tana da wannan ne har aka zo kan goyen guda wannan dan sai haka ta nuna cewa shi ne shikenan aka je aka caci moshi aka kamo shi aka kamo shi ce shi ne ka ya yi ikirari saboda nunin ta da kanta shi kaɗai ba zai sa a yi tsoron sai kuma cikin ba wani shi ake kira lauyi an samu abin tuhuma amma ba shi ne hujjar ba kun gane a shari'a kasancewa an ce wani ne aka faɗi sunan da Yahudi sai ta kaɗa kanta to an samu wani abin da za a zargi mai Yahudan amma ba a samu abin da za a kashe mai Yahudan daga aka je aka kamo shi aka tsashi a gaba ana bincikensa ya yarda cewa shi ya yi to wannan itirafin nashi shine hujjar da aka samu to sai annabi ya ce shi ma zai rufa kansa aka ce shi ma irin yadda ya mata aka yi masa haka to kaga wannan yana nuna cewa kisasin hatta a sifa ana yin amfani da shi ana cin lokaci ya yi za mu tsaya a nan وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته